sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hanci lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azzu ke tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin namu na hanci yau Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji ra'ayoyin ƴan kasar Ghana da kuma masana al'ummar wato al'amuran tattalin arziki da masu sharhi kan lamuran yau da kullun abinda suke fadi bayan da hukumar sai da yawo wato ECOWAS ta furta yanke duk wata hulɗa da Niger kuma tayi barazana daukar matakin soja har idan sojoji ba su mai da mulki ga shugaba wato Muhammadu Bazoum da suka hamɓarar da gwamnatin sa ba kazalika wasu mazauna Agada sun bayyana irin hasashen da suke da shi a game da halin da al'umma kasashe za su ci kansu a ciki bayan takunkumin da ECOWAS ta kakabawa Niger sai dai kuma za a yi mana afuwa a yau ba za mu samu damar kawo muku shirin ƴan ƙasa da hukuma ba amma dai muna nan tafa da shirin sharhin jaridun gaɗa Niger yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan makamin sa A jiya Litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Josep Borrell ya bayyana goyen baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekarun jiya Lahadi inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su mika mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja A cikin wata sanarwa Borrell ya bayyana cewa dole ne a mayar da Bazoum akan karagar mulki ba tare da bata lokaci ba ya kuma ce kungiyar EU ta yi watsi da zarge-zargen katsalanda daga kasashen waje kuma za ta dora alhakin duk wani hari akan farar hula ko kan jami'an diplomasiya ko gine-gine akan sojojin Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shi ma ya yaba da abin da ya kira jajircewar shugabancin kungiyar ECOWAS na kare tsarin mulki a Niger ya kuma ce ita ma Amurka ta bi sahun kiraye-kirayen da ake yi na a gaggauta sakin Bazoum tare da maido da zababbiyar gwamnatin Niger Dabban ƴan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar kasar Chad don gujewa fada da hare-haren kabilanci a yankin yammacin Sudan Na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina musu Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane 300,000 ne suka tsere daga Darfur zuwa Chad tun daga ranar 15 ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum Islam na ɗaya daga cikin ƴan gudun hijira kimanin 33,000 da ke sansanin Warang na Chad ta nemi a sama musu matsugunni don kaucewa ruwan sama da ake yawan yi yayin da ruwan ya lalata matsugunnin su na tenti wasu yanzu suna zama a cikin tenti mara kwari da ruwan sama zai iya kwashewa cikin sauri wasu kuma suna haduwa wuri guda a cikin barguna don su ji dumi Yanayin damuna ya sa kungiyoyin agaji da ke aiki a Chad fuskantar kalubale wajen kaiwa ga ƴan gudun hijirar da ke isa da kafa ko akan amalanken da jakuna ke tukawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan da wani dan lokaci Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu amma kafin nan su samu nufi kasar Ghana inda wasu daga cikin al'ummar kasar suke ganin furucin ECOWAS na daukar matakin soja akan sojojin Niger idan sojojin da suka kifar da mulkin gwamnatin demokradiyya ba su maida hambararren wato shugaban kasar Muhammadu Bazoum kan karagar mulki ba Kade Hawawu Abdulkarim dauki da karin bayani a cikin wannan rahoton
Wasu al'ummar kasar Ghana na ganin takunkumi da kungiyar ECOWAS ta kakkabawa sojojin Niger na ba su wa'adin mako guda su maida hambararren shugaban kasar Niger Muhammadu Bazoum akan karagar mulki ko kuma a kore su da karfin ikon soja wani abu ne da ba zai yi tasiri ba.
Ni ne Abdul Wadud Alhaji Alim. Gaskiya ni ban rayu da ECOWAS. Burka mu sa kamar demokrasi ne kuma na son demokrasi. amma mutanen gari aka gaji kowa ga kaman inda aka kai ga shugaban gabe taimakan mu a ga nan aje democracy gefe ni a yaki abinda zai taimaki kasan yau kana muna kadan Allah kiyaye yaje faru aka kowa suka kwano mu ya sa kaman mutanen gari kowa ya shun ba
Shamon Bako dangane da takunkumin da tarayyar turai da kuma kungiyar yammacin Africa suka kakabawa Niger ina ganin yiwa ba zai tasiri saboda ita duba kasashen da suka mamaye yankin Sahel musamman ma Niger Burkina Faso Mali dukkanin su su ma mulkin soji ake a garin sai dai na
wasu kuma na ganin matakan da kungiyar ECOWAS din ta dauka zai kawo sauyi a yanayin da kasar Niger ke ciki da ma yanayin juyin mulki a Africa baki daya
sunana Suleiman Sharif Idris magadar Rafin Kumashi a gani na irin takunkumi da EU da sauran kungiyoyi aka suka dora ma Niger game da juyin mulki da aka yi ya dace in ba demokradiya ba a samu cigaba saboda shi in aka sake masojoji ko lokaci suna juyin mulki to kaga kullun suna kowa mawa da hannu agogo baya
kana Isa Abubakar ya kamata African Union ta kula da batu ta juyin mulki ya zama abu ne priority da zamu yi domin ba yana kawo cigaba ne yana kama gari asara da sauransu
Alhassan Suleiman Bello dan Rakiya masanin hakokin tsaro da siyasa na kasa da kasa ya ce da a ce dukkanin kasashe da ke kewa da kasar Niger suna karkashin kungiyar ECOWAS da ba zai wuya su cimma nasarar takunkumi da suka kakkaba wa kasar ba
idan ba samu an sasauta maganar Niger ba inga kaman Al-Qaeda Boko Haram sun shigo wajen su samu fara miyagun ayyukansu masalan na farko kenan na biyu kuma ne ba matakin da ECOWAS ta dauka in da ce Niger kasar da take wa Niger duka kasakin ECOWAS ne ba zai wuya ba idan da su enforce amma mutuna kaman Cameroon ba shi cikin ECOWAS Chad ba shi cikin ECOWAS sannan badalin da ECOWAS suka zana cikin protocol sashin din ne kaman su sun recognize ba su idan ba su yaka ba kin ga na farko idan aka juya mulki cewa suke sojin su koma bara a kawo mulkin demokradiya a yi sabon zabe amma a nan Niger ga ba su ci a sabon zabe ba cewa suka kawo shi
Suleiman Bello dan Rakiya masanin tsaron ya kuma bayyana abin da zai faru idan sojojin da suka ambara da mulkin Niger suka ki amincewa da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakkaba ba
amma Niger da kanshi ba wani gari bane dake da makaman yaki da yawa mu koyi aka yi Niger kuma ba su kuma na da nashi mutane abin da yasa ECOWAS ki calculate kenan kuma France na da soji a cikin Niger tunda kuma ko fi France nan ma banda wayan dake France tunda da aka kore su Burkina ai sun koma da extra sojin dake Burkina kuma Niger US kuma sa idan ECOWAS sai samu goyin bayan wayan gaddika tankan da Nigerian army can virtually dey must difficult masu su iya su rika garin su da kansu da aka bi su bara su iya sojin
da karshe ya ce mafi yawancin juyin mulki a kasashen Afirka ba manyan sojoji suke yi ba yana faruwa ne yayin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin manyan soja da kanana
mafi yawa kun middle ranking officers ke juyin mulki amma mafi yawa ba jana-jana din nan bane mai kada mafi yawan su mawani special force na Mali special forces ne na shi Burkina Faso kuma idan ka duba special forces sauransu ne shi na Niger nan ma shi ke shine wanda ke shugaban sojin da ke tsaron bazun bazan shaga su sai kuma duba alaka tsakanin sojojin ya tsakanin da ƴan kasa da manyan da kanshi ko 79 ku zaka ga gana asalin da kan junior officers suka yi Rollins Buati Jandewe all majors da sauransu me ka wannan rashin fahimta da yusu tsakanin manyan da ke kan mulki da ƴan bayan su
hawa Abdulkarim Yofania muryar Amurka daga Accra Ghana
da Hawwa Abdulkarim wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu ga Maryam Dauda da sauran labaran duniya
Hararren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango Akalla mutane shida ne suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da Rasha ta harba da suka taɓa birnin Kryvyi Rih a kudancin ƙasar wato garin Zelensky a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin gwamnan yankin Sarhi Lysak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin yana mai cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wata yarinya 'yar shekara 10 da mahaifiyarta wasu su 55 kuma sun jakkata ciki har da yara 6 masu shekaru daga 4 zuwa 17 ministan cikin gidan kasar Ihor Klemenko ya ce makaman masu linzami sun afkawa wani gini da jama'a ke zama da kuma ginin wata jama'a a gidan da ya lalace kusan mazaunansa 150 sun yi nasarar fita da kansu wasu 30 kuma sai da jami'an aikin ceto suka taimaka musu a cewar gwamnati wani rashin kungiyar IS na kasar Afghanistan ya dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai Pakistan a jiya Litinin wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 54 a wani gangamin yakin neman zabe na jam'iyyar Taliban wannan dai na daga cikin harhare mafi muni da aka gani a yan shekarun nan kungiyar IS a lardin Khorasan ita ce ta yi wannan ikirarin a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafinta na Amaq ta ce maharin ya tayar da nakiyoyin da ya yi damara da su kuma harin bom din da aka kai ranar Lahadi a garin Bajor dake arewa maso yammacin kasar na zaman wani bangare na ci gaba da yakin da kungiyar ke yi da tsare-tsaren demokradiyyar da take ganin sun sabawa addinin musulunci cikin sa'o'in da suka gabata daruruwan masu zaman makoki a garin Bajor sun dauki akwatunan gawa da aka lullube da kyalle mai launi daban-daban zuwa makabarta biyo bayan harin da aka kai a ranar da ta gabata a wurin gangamin yakin neman zaben jam'iyyar Jami'at Ulama Islam jama'ai sun ce harin bom din ya kashe mutane 54 ciki har da akalla kananan yara biyar wasu kusan 200 kuma sun jakkata
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla yanzu bari mu sake waiwayar taskar rahotannin mu yanzu haka dai masana tattalin arziki da kuma yan arewacin Najeriya da ma yan Niger sun fara kiran samun maslaha da kaucewa fito na soji tsakanin kungiyar ECOWAS da Niger abinda suka ce zai haifar da bala'i a kasashen yammacin Afirka wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani cikin wannan rahoton
a kokarin da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo na yammacin Afirka ke yi na dawo da mulkin demokradiya a kasar Niger inda sojoji suka yi juyin mulki kungiyar ta ECOWAS ta bada umarnin rufe kan iyakokin Niger da sauran kasashe na yammacin Afirka tare da hana zirga-zirga ko tashi da sokan jiragen sama da kuma duk wasu harkoki na kasuwanci da kasar ta Niger to koya wannan mataki da kungiyar ta ECOWAS zai shafi tattalin arzikin Niger da kuma na kasashen dake makwabtaka da ita musamman ma Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantukura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Kan iyakoki tsakanin Niger da kasashen da suke makwabtaka da su musamman Najeriya da wasu manyan kasashe wanda ƴan ƙasa suke tsallakawa ba tare da wani matsala na takardu ba don su je shira ne to idan wannan takunkumi ya kankama zai jawo musu cikas saboda idan an aiwatar da shi kayan da na'in to zai hana su shiga wannan kasashe din ba Najeriya ba duk wani wurare da suke zuwa shira ne za a hana su shiga wayannan kasashen wanda kuma suke ciki kaga za su samu damuwa wurin fitar da abin da suka samu na shirin zuwa kasashen su to saboda haka ake ganin su mahukuntan kasan na yanzu wanda suka kifar da gwamnati za su yi tunanin da kuma ganin wani irin takura wannan takunkumi zai jawo ma yan kasan
yanzu haka dai akwai dubban yan gudun hijiran Najeriya da suka gujewa rikicin Boko Haram da kuma na bindiga a yankin arewacin Najeriya da ke samun mafaka a kasar ta jamhuriyar Niger lamarin da kuma ake ganin idan har kungiyar ECOWAS ta kaiwa kasar jamhuriyar Niger hari rayukan irin wayannan yan gudun hijira na cikin hatsari abinda zai zamewa yan gudun hijiran gaba zaki baya da musa to koya yan jamhuriyar Niger mazauna Najeriya ke ji dangane da wannan kace na ce da tukunno kai sakamakon juyin mulkin a kasar su da dai Muhammad Na'uwa
wallahi mu ma ban mu goyon bayan aikin nan dai dan abubuwan da za su lalace mana yawa gare su wallahi yawa gare su na ga mu ki ba zan yana aiki ba eh kaje ma kasar mu kaga aikin da yake kawai dai abu dai Allah ya kawo shi mu dai su yi sauri su yi gaggawa dai a su ba da wanda za su ba in shi din ma za a maida a maida kawai a sa su ta magana su koma kuma bakin gefen aikin shi Niger kam da Najeriya kusan kai take kam kai ma take kam gaskiya
yanzu dai a inda ake tsamayin matakin da kungiyar ta ECOWAS za su dauka fatan yan Najeriya musamman ma dai na arewacin kasar shine na ganin an kaucewa shiga yaki da jamhuriyar ta Niger abinda zai iya haifar da wani yanayi na hasarar rayuka da na dukiyoyin al'umma da ke zaune akan iyakokin kasashen guda biyu Babangida Jibril Murya Amurka daga Lagos
an gaishe ka Babangida Jibril A wani labari mai alaka da wannan kuma, ƴan Niger da kuma ƴan Najeriya mazauna Niger sun shiga fargaba biyu bayan jerin takunkuman da ECOWAS ta sanya wa Niger, wanda tuni harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen ya shiga cikin wani hali. Ga rahoton Hamid Mahmud daga Agadez.
Bayan jerin takunkuman da kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ta kakabawa Niger, ƴan Niger ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da irin illoli da ma tasirin takunkuman ka iya musu, ganin cewa Niger kin ta dogara da kasashen ne, musamman tarayyar Najeriya, wajen gudanar da al'amuran yau da kullum.
Sunana Umar Abdurrahman. Duk kayan da suke shigowa ka nura daga Najeriya ne da Benin, karfin da mu abubuwan da ke shigowa nan takunkumi gaskiya ba za ya taba gyara mu ba mu Niger gaskiya. Saboda abinda zaka gane ma yanzu deja ma abubuwa har sun fara hawa ma tun kafin a taine sama tsakanin Nigeria da Niger ba karama alaka bace ba, saboda duk abubuwan da ka shigowa ta hannun mu talakawa ka tai Nigeria ka yi sayayya ka zo ran ka samu wani abu kaga ta hayyan Nigeria ci kenan, wannan abu ai ga barazana ce mu gare mu.
Sunana Ali Muhammadulla, musabnin Agadez ni wanga takunkumi wanda ECOWAS ta samana. Gaskiya abin ne mai wahala, saboda mu dama Niger ya raba naka wada ta mici komai sai mun kashi waje kuma yanzu ga an zo an tsawalla mana manga, saboda gaskiya yanzu da mara tsayawa za su ci kowa sai ya ji ga jikin shi.
Dubban ɗan Najeriya ke zaune a Niger suke gudanar da harkokin kasuwanci ko aiki don samun abin dogaro da kai. Ko yaya ɗan Najeriya mazauna Niger ke kallon wannan? Ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Bala Ali Ibrahim, wanda nake zaune cikin garin Agadez nake kasuwanci. Ta wani bangaren bai yi mana dadi ba, domin ko babu komai zai maida wasu abubuwa baya, abubuwan ma za su tsaya kamar kasuwancin da muke yi. Dole abin ya shafe mu, saboda kaga yanzu ba shiga ba fita, babu wasu abubuwa da za mu so su zo daga Najeriya a kawo mana, ko mu daga nan a dauka a kai mana Najeriya. Kasar da ba ta mu ba, dole akwai abubuwan da muke hakar harkar kasuwanci da shi, wanda sai mun aika an so mana an kawo mana, ko kuma mu daga nan mu siya mu aika can, dole kaga ya taba mu kenan.
Sunana Kamal, mazaunin Kano a matsayin mu wa'inda muka zo nema, ina dinki kuma ina dan kawo kaya hakan ga ina dan siyarwa. Muna ji muna kallo akwai dan abubuwan mu nan da muka turo saboda harkar yanayin kulle frontier, kayan mu sun tsaya bakin boda bayan da zami, sai dai mu sa sarauta Allah ido mu ci gaba da addu'a. Tunda da abin da ya taba Niger ai mu ya taba.
Ɗan Niger da dama ne da yake harkokin kasuwanci na saye da sayarwa tsakanin su da Najeriya, sai dai da yawa daga cikin ɗan Niger masu zuwa Najeriya domin sayo kaya sun bayyana irin koma bayan da za su fuskanta.
Sunana Muhammad Adamu, mazaunin garin Agadez ne. Kasuwanci da kayan abinci da dai kaya aiki da wani ne gaskiya, inda aka mana haka nan gaskiya za a samu koma bai kware ma, don mu dai a samu dai wanda harka a samu Allah na ta tsakaninmu da ECOWAS a yara. Niger ta dogara da Nigeria kware ma bisukan harka kasuwanci, zai shafi Niger kware ma wallahi, sai da ba ka tunani wanga abin gaskiya koma bai za a kama kware bisukan wanga takunkumi na a samu Niger.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud. Idan muka leka muka sake leka gane har ila yau, rahoton mu na gaba na cewa juyin mulkin kasar Niger cikin makon jiya na tattare da rashin tabbas wanda ya kai ga shugabannin kungiyar ECOWAS suka fito karara suka nuna rashin goyon bayan su ga juyin mulkin tare da gindaya wasu tsauraran matakai da za su dauka akan masu juyin mulkin in har ba su mayar da mulkin kasar ga zababban shugaban kasar Muhammad Bazoum da aka hambarar ba. Ridwan Muktar Abbas na dauke da ci gaban wannan rahoton.
Babu shakka wannan juyin mulki ya daure wa tarin mutane musamman al'ummar Niger kai gani, ko dai in ce daga jin irin lafuzan bakalar su a yayin da nake wa yan jira ayoyin su akan juyin mulkin da kuma matsayin shugabannin kungiyar ECOWAS. Ga dai wasu a cikin wadanda na hira da su akan ra'ayoyin su.
Sunana Abubakar Muhammad, mai daban da ban wazirin Adarawa kenan nan Ghana. Gaskiya ni mini dadi ba san saboda juyin mulki yana koma da kasa baya, an kuma za a yi juyin mulki kamata ya samu kwararrun dalilai da ke sawa juyin mulki. Wannan juyin mulki ina ganin babu wani dalili, so ina jin kungiyar ECOWAS dai nema su ke nan gaba a mayar da mulkin demokrasiya a kasar Niger, amma ban ra'ayi da use din force ba zuwa kasar Niger saboda wannan bai kawo alheri, amma duk matakai da suka dauka na cewa sai sun ga amar tsohon shugaban kasa ina gani mataki ne masu kyau kwarai da gaske
ni ne Alhaji Abdulkarim Musa mai bada shawara a cikin tahiyar PNDS tarayya a nan Ghana kenan ne a gani na sojojin Niger da aka ciya sun yi juyin mulki sun dauki abin kamar yayi ne kawai wato sun ga Mali ta yi sun ga Burkina ta yi ba ai kuma ba mulki ne suka dauka kawai ba dan saboda bazum yayi wani abu ba koko bai iya tsaye da mulki ba a duniya ta sani ba wani wanda ya zo da mulki da irin wanda bazum kai
yanzu bare mu duba matsayin kungiyar tattalin arzikin Afirka da take bukatar lallai sai wannan masu jiyan mulki su sake mulki in ba haka ba za a sa hannu akan arzikin Niger da ke kasashen waje ko kuma a yi amfani da ƙarfi wannan matakai da ECOWAS ta dauka me zaka ce akai
wato abin da zan ce idan ku ba su dauki wannan matakan ba su gane kenan babu batun demokrasi Afirka kenan sojoji yanzu sun mai da abin kamar yayi ba cewa akai su kwarafulla sun kasa bane a'a sun mai da abin kamar yayi na yanzu wato kamar rigata
Adamu Ibrahim zuna na ina cikin kungin masu da albasa wallahi ni ra'ayina abinda an kai da raddin jiyo na bani ni sai gare Allah waye ni bai kwana ba abinda ra'ayina ni bai dadin mulki kan Niger ba a to dan mutu yake sulhu akan nan kamata a yi shi wanda yake sulhu a kari kamata a gora mai amma ka bari sulhu sai sulhu da kai amma ka ke sulhu to ko sa sa kari sun ga kira da kari gari ka
ra'ayoyin wasu ɗan Niger kenan anan Ghana sai dai ba a tarufa aka zama daya ba domin kuwa ra'ayin wannan basarakin da ya nemi a saka ya sunan sa ya sha bamban da na saura
mun gani zan nan mutsa akwai rijin guda da ana kira shi president de Terberry president de Terberry na mutum kana saki daga wannan ka kana noma sai jihadis so saka sai ka abin su su iske wannan duka sai sai koko shiga cikin kauye ba kauye haka an shiga kauye kowa ne ne mutanen suna suke a kasa su halin da ni zan na bin wani rigi guda na ce region da telephone ra'ayin da aka ci daga side din ba wanda san kwatin ta sai Allah
so da shi kana ganin wannan juyin mulkin ya da
wanda kai kana cin dacin ka a zuwa cikin gidanka ga zuwa shiga a kasa ka a sai bi shi a sai di komi din yana cin
to yanzu kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ta ce za ta kwace kudin Niger duka da su masu juyin mulkin nan su sake mulkin su mai wa mai mulkin ko kuma za su yi sojoji su zo
ECOWAS suna garin ga suna ganin abubuwan nan a hanku ana kasa mutane kan banza to waɗanda suna zo su ci jihadin ga su zo gidanka su zo dakinka su zo gonanka su zo minka a zo a kasa ka ko mi ki guda ta sai ji me ECOWAS yake su ga mun na laifi ko wani laifi yake yi ECOWAS bai fada dan cire sace me yasa ka kire shi
takaddamar shugabancin kasar Niger da a halin yanzu sai dai kurum abinda Allah ya yi ganin mabambantan ra'ayoyi da ake ta bayarwa akan matsayin kungiyar ECOWAS Rabban Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to an gaishe ka Ridwan Abbas da wannan rahoto masu sauraro waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar
Yeah,
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wace ta ruwaito cewa majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ta bayyana cewa ta ji shawarwarin da kungiyar Sadiyawo da Yumuwa suka tsayar a taron gaggawar da suka gudanar. Jaridar ta ce shugaban majalisar ta CNSP Janar Abdurrahman Chani ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa zai bayyana matsayinsa akan kudurorin waɗannan kungiyoyin ƙasa da ƙasa a nan gaba. Jaridar Murya Lahuwa di Niger ta ce taron gaggawar da kungiyar Sadiyawo ta gudanar a Abuja ya dauki tsauraran matakai sakamakon juyin mulkin da aka yi a Niger. Jaridar ta ce ganin yadda abin ya yi tsanani majalisar CNSP ta shiga yunkurin kamun kafa a wajen Rasha. Jaridar Lancaster na cewa juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli wani abu ne da ke janyo ayar tambaya game da makomar Faransa a yankin Sahel wace ke daukar Niger tamkar wata amintattar yar dakinta. Jaridar ta ce sabon yanayin da aka shiga a Niger wani al'amari ne da shugaba Macron da ministansa na tsaro Sebastien Lecornu ke bin diddigin sa sau da kafa cikin fargabar abin da ka iya faruwa a nan gaba. Makarkare da jaridar Le Sahel wace ta ce shugaban kasar Chadi ya yi takaitaccen rangadi a Niger domin isar da sakon taron shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar Sadiyawo. Jaridar ta ce Janar Idris Muhammad Debi ya gana da jagoran sojojin da suka yi juyin mulki Janar Chani a birnin Yamai da ɗaya gefe hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum da tsohon shugaban kasa Muhammadu Isuhu a wani yunkurin samar da maslaha bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. Sire Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kafin mu karkar shirin yanzu ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Kungiyar Tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan makamansa. A jiya Litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Joseph Borrell ya bayyana goyon baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekarun jiya Lahadi. Inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su miƙa mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da ƙarfin soja. Dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar ƙasar Chadi don gujewa fada da hare-haren ƙabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai ƙarfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane 300,000 ne suka tsere daga Darfur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu, lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango. Aƙalla mutane 6 suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami 2 da Rasha ta harba da suka taɓa birnin Kryvyi Rih a kudancin ƙasar, wato garin su Zelensky, a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin. Gwamnan yankin Sarhi Laisak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin. Wani reshen kungiyar IS na kasar Afghanistan ya dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai a Pakistan a jiya Litinin, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 54 a wani gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar Taliban.
To masu sauraro, a nan za mu sallama da ku a cikin shirinmu na Lahadi a yau. A kasance da mu zuwa can an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dodo da ta taya ni gabatarwa da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu, sai injiniyanmu Mr. Jonah Cummins, ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'asala.